kan tafsirin mu na alqur'ani da muke karantar da muke gabatarwa a wannan wuri idan yan uwa basu manta ba jiya mun kwana kan aya ta 96 a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya yau kuma insha Allah zamu tashi kan aya ta 97 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاكسة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين
نعم وبنجي سبحانه وتعالى a ayoyi biyu kafin wannan ya nuna mana idan an mutu ba za a dawo ba wato akwai lokacin tashin alkiyama amma kowane mere idan ya mutu shi kusan alkiyama sa ta tsaya domin in ya mutu ba zai dawo ba Allah ya ce wa haramun alaqariyatin ahlaknaha haramun ne ga duk waɗansu mutanen alƙariyar da muka halakar annahum la yarji'un cewa wai a ce wai za su dawo wannan ladin za'ida ce wato cewa a ce wai wannan alƙariyar wai wannan mutumin da Allah ya karɓi ransa wai zai dawo mu'mini ma bai dawo ba balle kuma kafiri dan duk alƙariyar da kaji alƙur'ani ya ce an halakar da ita to wannan alƙariya wato ta kafircewa annabawanta ne Allah kuma ya halakar da ita to wanda ta yi biyayya wa annabawan ma ta bi annabawan Allah ya karɓi ran mutum ya tafi kenan saboda haka ba a dawowa saboda haka wannan haramun ne ga duk wani mere ya mutu kuma ya sake dawowa wato duniya in ba a wasu nawadir da aka yi saboda nuna mu'jizozin annabawa ba sannan a aya ta gaban wannan sai Allah ya kawo mana kissar Ya'juj wa Ma'juj Allah yake cewa hatta idza futiyar Ya'juj wa Ma'juj har lokacin da za a bude Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun su suna nan suna haurowa wato ta kan kowane irin tudu suna haurowa to wannan shi ma ya nuna alamomin nan tashin alkiyama dan Ya'juj wa Ma'juj kamar da makaranta kissan cikin suratul kafi wato dirqanain yayi gini ya tare su kuma ba za su haura wannan ginin ba sai lokacin fitowar su in yayi shi kuma fitowar Ya'juj wa Ma'juj cikin duniya yana ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama wato guda shida saboda haka sai Ubangiji ya ce kai ka ce kamar an halakar da duniya gaba ɗaya ko kuma ka ce kamar ma Ya'juj wa Ma'juj sun zo Allah ya ce waqtarabal wa'adul haqq ai lokaci na wato lokacin alƙawari na gaskiya yayi ya kusanto shine ran tashin alkiyama lokacin ya kusanto inji Ubangiji kuma wannan an fala yau hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aya suratul anbiya tana da cikin ayoyi makka makkiya ce ko tana da cikin ayoyi makka yanzu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shekara 1445 amma tun a lokacin Allah yake cewa sa'ar alkiyamar ta yi kusa sa'ar alkiyamar ta yi kusa to kaga kenan ashe a yanzu kan ma ta rada kusatowa kenan kila alkiyamar ta fi kusa da mu ma kusa da sama ma da igiyar takalmin mu da suke cikin kafar mu tunda alkiyamar dama fuska biyu ne ko dai a karɓi ranka ko kuma alkiyamar ta tsaya Ubangiji ya ce fa idza hiya idan alkiyamar ta zo sai ka ganta shakisatun absarul ladina kafaru kafirai ba sa iya kiftawa in alkiyama ta tsaya saboda jin tsoro kowa ya saki wato idansa yana jiran wato ya ji abin da za yi umarni a aikata da shi wato saboda tsananin tsoron wannan rana kafirai za su saki ganinsu ba sa iya kiftawa za su na cewa ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha kai tamu mun shiga uku mun manta wannan rana a rayuwar mu ta gidan duniya bal kunna zalimin a'a mun tuna kai dai mun cuci kanmu ne ta hanyar ƙaryata manzanni da Ubangiji ya aiko mana. Za su yi nadama a ranar da nadama ba za ta yi amfani ba, za su yi kaito a ranar da kaito ba zai amfani ba. Dama a gidan duniya ne nadama take amfani. Idan ka ga aya, wato ka yi nadama a kan mummunan halin da kake kai, ka canza ka koma halin mutanen kirki. To amma a lahira wannan nadamar ba za ta yi amfani ba. Allah ya ce sai mu ce musu akan harshen manzanninmu, innakum wa ma ta'buduna
min duni llahi hasabu jahannama antum laha waridun.
Allah ya ce za mu ce musu innakum, lalle ku kafirai da kuka bauta wa gumaka, wa ma ta'buduna min duni llahi, da abinda duk kuka bauta masa dai koma bayan Allah, koma ba gunkin bane. In dai an bauta mu wani abu ba Allah ba, mutum ne ko ma wane ne? Allah ya ce to ku da abin bautar ku a yau hasabu jahannama, wato makamashin wutar jahannama ne, ma'ana abin fura wutar jahannama ne. Antum wal hawaridun, lalle kuma yau za ku gangara mu wutar jahannama ba makawa. To amma abin da malamai suka ce, wato idan aka bauta ma abin bauta ba da yaddarsa ba, ba da izinin sa ba, Ubangiji zai kubutar da shi in shi ne kirki ne. Shi yasa nasara za su ce sun bauta ma annabi Isa, annabi Isa kuma zai kare kansa. Haka na waɗanda suka yi bautar Uzeru daga cikin Yahudawa, shi ma zai kare kansa. Waɗanda suka yi bautar mala'iku, su ma za su kare kansu. Kenan ashe abin bautar sai inda ya dasa. Waɗanda suka bauta ma Fir'auna, kaga da ya dasa. Waɗanda suka bauta ma Namaruzu, kaga da ya dasa. Waɗanda suka bauta ma Iblis, duk wannan da ya dasu. To dukkansu da su da masu bautar a ranar alkiyama, wato wuta ce, wato su makamashi ne na wutar jahannama, za a hura wuta da su. Allah ya ce innakum wa ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan,
law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khalidun.
Ubangiji
ya zafir wa hum fiha la yasma'un.
Ubangiji ya ce wato yake cewa law kana haula'i alihatan, inda waɗannan abin da kuke bautar gumaka ne kamar da kuke rayawa, wato abin da kuke bauta daga gumakan nan, wato inda iyayen giji ne, inda alloli ne kamar yadda kuke zato, ma warduha, ai da ba su yadda sun gangara cikin wutar jahannama ba, da ba su bari an jefa su wutar jahannama sun zama makamashinta ba. Da Allah yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, ko da abin da kuke bautawa koma bayan wato Allah makamashin wutar jahannama ne, sai ce antum laha waridun, da ku da su za ku gangara ku fada wutar jahannama. Sai Allah ya ce wato law kana haula'i, da waɗannan gumakan da aka bauta musu wato alihatan, alloli ne kamar da ake rayawa, ma warduha, ai ba za su fada wuta ba. Wa kullan fiha khalidun, to da mai bautar da wanda aka bauta masa, Allah ya ce kowa sai ya dawoma a cikin wutar jahannama. Yawa, amma kenan wanda wato yayin da kenan da wannan bautar. Na'am. Ubangiji ya ce wato lahum fiha zafirun, wato su ƴan wuta a gidan wuta, wato suna da wani ruri, wato wata ƙara da za su riƙa ji daga wutar jahannama idan sun shiga, wato wahum fiha la yasma'un, kuma ba za su ji komai ba, wato saboda tsananin durin wutar jahannama. An ce wato misalin kana so ka gane durin wuta, a ce gobara ta kama a lokaci mai iska kamar irin yanzu nan da ake iska, gobara ta kama ji za ka yi kamar magana ake a cikin wutar saboda tsabar wato dirinta, kowane gefenta diri yake. Ubangiji ya ce saboda tsananin wannan diri na wutar jahannama, su ƴan wutar ba za su ji kowane abu ma, wannan dirin ya kashe musu wato kunnuwansu. Allah ya ce lahum fiya zafiru, suna da ƙara da diri irin wato na yadda wuta take cin jikinsu. Wahum fiya la yasma'una, kuma ba za su ji komai ba wato a lokacin da wato suke cikin wuta. Malam yace lishidat gilyaniha, saboda wato tsananin tafarfasan wato da wutar take, wato leshin ta yana bugure shi, ji kashi tana ƙara, amma kuma babu komai a cikinta, wato sai kullun tsabar azabar Ubangiji. Allah kiyaye mu. Na'am.
Innal ladina tabaqat lahum minna al-husni ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون.
نعم وبنجي yake cewa wato wannan aya malamai suka ce ta sauka akan wani mutum da ake cewa masa ibn zab'ari. Dalilin wannan kisa cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallacin Kaaba kafin ya hijira lokacin yana Makka. Ya shiga masallacin Kaaba a lokacin malam yace wa sanadidu quraishin fil hatim, su kuma shugabannin quraishawa suna wata rumfa da ake kiranta hatim, rumfa ce wanda aka tanade ta wanda wato manya-manyan jigajigen wato Makkan suke zama a wannan wuri, ru'asa'il kufari su shugabannin kafircin anan suke zama. Duk abin da za su tattauna, abin da za su yi meeting don gani da wato harkar su tabbatar gunki, duk a wurin suke, kuma a farfajiyar dakin Kaaba ne. Wa haulal Kaaba 360 salman, gefen Kaaba kuma ga gumaka sun kewaye ta guda 360. A lokacin sai Nadar bin Haris sai wato ya fito ya zo tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya masa magana yana tattaunawa da shi game da ayoyin da Ubangiji ya saukar masa na Alkur'ani, wato yake gaya masa cewa Allah ya saukar masa cewa waqtarabal wa'dul haqq, lokacin sa'ar alkiyama yayi kusa. In ko yayi fa izahi shakisatun absarul ladina kafaru, wato in mutum bai imani bai yadda ya mutu to ranan alkiyama saboda tsabar tsoro ta hankali idan sa ba zai iya kifta ba filin alkiyama, gashi abinda zai kafire da suna cewa wato ya kaito mu ya asara mu, wato mun kasance kunna fi gaflatin min haza, mun manta da wannan rana, bal kunna zalimin, a'a mun tuno ta amma dai mun cuci kanmu dai da makareta manzanni. Ubangiji zai ce to da ku da abinda ya kubuta wato duk makamashin wutar jahannama ne. To yana ta gaya masa shi ma yana kokarin kare kansa, manzon Allah yana bijiro masa har manzon Allah ya kure shi. Sai manzon Allah ya karanta masa wannan ayan fadin Ubangiji innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, da ku da abinda kuke bautawa dukkan ku a ranar lahira makamashin wutar jahannama ne, da kuma ayoyi guda uku da suka biyo bayan ta, wato fadin Ubangiji law kana haula'i alihatan ma waraduha, da kuma fiha wato lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Wayannan ayoyi manzon Allah sai ya karanta masa, sannan sai ya tashi sai ya fuskanci Ibn Zab'ari. Duk wayannan manyan kafirai ne a Makka, sai ya fuskanci Ibn Zab'ari wato sai amma shi Ibn Zab'ari daga baya musulunta, amma Nadar yana daga cikin wanda aka kashe mu a gwazawar farko wato a Badar. Wato shike ne sai ya ba wa Walidu dan Mugira labari da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada. Saboda haka sai Walidu dan Mugira yake cewa amma wallahi law wajadtuhu lakasamtuhu, ai da na samu Muhammadu san da yake mun kwana magana, wallahi sai na masa jayayya nayi masa musu akan wannan abin da yake fada. Saboda haka fada a warusu sanan sai suka kira manzon Allah, so kira shi suka ce yazo, saboda shi wato Walidu zai tinkali manzon Allah da wannan maganar da ya fada ya ƙaryata wato abin da manzon Allah ya fada. Sai shi Ibn Zab'ari yace masa anta qulta ya Muhammad, shin kai ne kake cewa wai innakum wa mata'buduna min duna hasabu jahannam, ku da abin da kuke bautawa makamashin wutar jahannama ne? Kala na amma zan Allah ce kware, haka Ubangiji ya fada. In dai mutum ya bauta wani Allah to da kuma yaddar wanda aka bautawa, ko kuma wanda aka bautawa ba shi da hankali kamar dutse ne kamar gunguma ice ne, Allah ya yi alkori da shi mai bautar da wanda aka bautawa duk makamashi za a yi da su a wutar jahannama. Kala sai yake cewa alaysatul yahudu ta'budu uzairan, kenan wato kai cewa hadda uzairu ma, ai yahudawa sun bautawa uzairu, shi ma yanzu uzairu kenan makamashin wutar jahannama ne. Ai nasara ma sun bautawa annabi Isa, kuma wato kenan annabi Isa ma makamashin wutar jahannama ne. Saboda ga banu mullad su ma sun bautawa mala'iku, ashe mala'iku ma duk makamashin wutar jahannama ne. Sai manzon Allah yake ce musu a'a, masu bautar uzairu da'awa suke cewa suna bautar uzairu, ba uzairu suka bautawa ba, sun bautawa shaydan ne. Haka na masu da'awar sun bautawa annabi Isa, ba annabi Isa suka bautawa ba, sun bautawa shaydan ne. Haka kuma wanda suka ce suna bautawa mala'iku su banu mudallat, ce ba mala'iku suka bautawa ba, lalle sun bautawa shaydan ne. Saboda haka sai Ubangiji ya saukar da wannan aya wato domin wato ayi musu raddi bisa abin da suke fada. Allah yake cewa innal ladina sabaqa lahum minal husna, waɗanda kan kyakkyawan matsayi ya gabata da su a wurin mu, Uzairu, Annabi Isa, mala'iku, su suna da mi, suna da sabaqa lahum minal husna, suna da kyakkyawan matsayi, wato wanda suke da shi a wajen Allah. Allah ya ce waɗannan kan ulaika anhamu adun, ranar lahira za a nisantar da su gaban shiga wutar jahannama, su ba sa daga cikin wanda za a yi makamashi da su a wutar jahannama. La yasma'una hasisaha, ba ma shiga wutar jahannama ba, motsinta ma ba za su ji ba, sautinta ma ba za su ji ba, labar duriyar inda take ma ba za su ji ba. Wahum fi yastahat, wato wahum fi mastahat anfusuhum khalidun, lalle su masu dawwama ne wato a cikin gidan da za a ba ware abinda take so shine gidan aljanna. Allah ya ce la yahzunuhumul fazaul akbar,
wa tatalaqihumul malaika, hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun.
Ubangiji yace waɗannan bayin Allah kam, bayin da suke da matsayi mai kyau a gurin mu, waɗanda ba za su ji labar duriyar wutar jahannama ba ma a filin alkiyama, Allah yace la yahzunuhumul fazaul akbar, firgici mai girma ko firgici na rana mai girma, la yahzunuhum, ba zai bakanta musu ne ba. Wato shine wato lokacin da za a umurci wato a tattara kafirai da masu bautar gumaka a tura su ta jahannama, su kan ba za su ji ba, wannan tashin hankalin ba zai same su ba. Allah ya ce wata talaqahumul mala'ikatu, mala'iku za su fuskance su a lokacin da za su fito a kaburburansu, suna ce musu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, wannan ita ce ranar da Allah ya muku alkawari wato a gidan duniya cewa in kun bi Allah kun mutu za ku shiga aljanna. To ga wannan ranar shiga aljanna din ta zo, yawma natawi samaa ka tayyi sijilli,
yawma natawi samaa ka tayyi sijilli lil kitab kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ili.
Ubangiji yace za su ce musu yawma natawi samaa, yaushe wannan wato abinda za a gaya masu fitowa a kabari za su ji wannan labarin. Allah yace yawma natawi samaa, ranan da za mu sa a nade sama, ka tsayi sijili lil kitabi, kamar yadda za a nade takardun ayyukan mutane. Idan mutum ya mutu, idan aka zare ran mutum, mala'ikun da aka sa su wato kiramin katibin wanda aka sa su tare da mutum, to ran da ya balaga suke bin sa, duk abin da ya rubuta, abin da ya fara su rubuta, duk abin da ya aikata su rubuta, in mai kyau mai kyau, in mummuna mummuna, ran da aka zaro ransa, ana gama zare ransa, su kuma sai sun gama aikinsu, sai su nade takaddunsa na aikinsa, sai su rataya masa a wuyansa, sai su tafi abunsu. To da littafinsa zai tafi cikin kabarinsa, wato a wata riwaya na ayoyin Alkur'ani, wata riwayar kuma wato idan sun nade shikenan, sai su tafi da littafansu, tafi su je su bayace ne kuma ranar alkiyama, ranar da kuma za a jefu wato takaddun kowa, kamar yadda Ubangiji yake cewa duk wanda ya karbi littafinsa ta hannun dama to yana da hisabi mai sauki, wanda ya karba kuma ta hannun hagu zai ce lam uta kitabiya wa lam adar ma hisabiya, ni yau ban karbi littafi na ba yana boyewa, ban sama menene hisabi na ba. Amma duk wanda ya karbi littafinsa ta hannun dama yana murna don dan aljanna ne, zai ce ha umqra'u kitabiya, ga littafi na ku karanta, inni zanantu anni mulaqi hisabiya, yau ina tsammanin zan hado hisabi mai sauki a wajen Ubangiji, yana farin ciki yana murna. Saboda haka littafin da za a nade shi yawa, in ma za a ba za a rataya wa mutum a wuyansa a lokacin kamar yadda hadisi ya tabbatar, in ma za a tafi da shi a jefo da shi, dai za a nade littafin. Saboda me? Saboda shi mala'ikan da aka sa shi ya rubuta maka aikinka ya riga ya gama aikinsa tun da yanzu, an riga an zare maka rai. Shine Allah ya ce a ranar tashin alkiyama, ita ce ranar da natsawi sama'a za mu sa a nade sama, ka tsayi sijil kitabi, kamar da ake nade wato littattafai, wato kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu, kamar yadda wato muka halicci dan adam a farkon halitta, don ƙasa ta cinye shi ya zama ƙasa, ba zai mana wuyar mai da shi ba. Nu'iduhu, za mu mai da halittarsa wato bayan wato mutuwarsa, wa'adan alaina, wannan alƙawari ne muka rubuta shi akan mu inji Ubangiji, ma'ana wato wa'adna muqaddara, wato ko yake cewa wato wa'adnahu wa'adan, mun kaddara wannan alƙawarin kaddarawa sai mun tabbatar da shi, inna kunna fa'ilina, lalle mu masu aikatawa ne, shine wato mu masu aikata abin da muka yi alƙawari ne ji Ubangiji. Ana kenan dan Adam dai wato Allah zai tada shi. Wannan ayan Allah ya sauka da ita kan su kafiran Makka da suke wato musun tashin alƙiyama ne. Allah yake ce za mu tada mutum wato kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu, kamar yadda muka farar da halittar dan Adam nu'idu haka za mu mai da halittarsa. Wa'adan alaina, wannan alƙawari ne muka yi ji Ubangiji, inna kunna fa'ilina, kuma za mu aikata abin da muka yi alƙawari. Na'am.
Walaqad katamna fi-zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun.
Na'am.
Inna fi hadha labalagan liqaumin 'abidin.
Allah ya ce walaqad katamna fi-zaburi, ayan mun rubuta a cikin littafin wato Zabur cikin littafai, ma'ana mun rubuta a cikin littafan da muka saukar wa annabawa baya, shine al-kutubullahi al-munazzala, littafan da Allah ya saukar. Al-littafan Allah ya rubuta min ba'da zikiri, wato bayan wato lahul mahfuz, shine zikir din kenan, umul kitabi. Bayan Allah ya rubuta umul kitab, to duk annabin da aka ciro masa nasa shari'ar sa da hukuncen sa, in an ta ya saukar masa, za a ka saukar masa da fadin Allah, innal arda yarisuha ibadiyas salihuna, cewa lalle aljannan nan, kasan nan ta aljanna, wannan aljanna ake nufi, dan ba kasar duniya bane. Kasar duniya kan ai da kafiri da musulmi, kowa ma Allah yana bashi jin dadi. Yawa, kowa ma Allah yana bashi jin dadi, saboda me? Saboda ai duniya ne. Duniya kuma manzon Allah yake ce Ubangiji bai dauki duniyan nan da kimar da ta kai fikafikin sauro ba. Inda duniya darajar ta a wajen Allah ya kai fikafikin sauro, da Allah bai ba wa kafiri mun kurwar ruwa dai ya sha ba, to amma Allah bai dauke ta komai ba. Shi yasa za ga kafiri Ubangiji ya yalwata masa dukiya, yana fantamawa a cikin duniya. Za a bashi kuɗi, a bashi mulki, a bashi lafiya, a bashi iyalai, a bashi komi da jin daɗin rayuwar duniya. Wannan kuma istidraji ne Allah maɗaukakin sarki ya masa, saboda a bashi dama ya cika littafinsa da sabon Allah ne tab, ranar da Allah ya kama shi kuma kenan ba zai kubuce ba. Amma sai ga mumini, ga imani, ga aiki mai kyau, amma ga Allah ya hana shi lafiya ko ya kaɗa masa talauci, kullum bashi. Ya ishe ka bi misali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi kwana uku ba ɗora abinci a gidansa ba. Haka kenan, ashe inda da wani wanda a dalilinsa wato a dalilinsa Ubangiji zai yalwata masa, ya kamata a ce an yalwata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, wani lokacin zai fito cikin dare, wato ya rasa ya kwana bai ci ba, ya wuni bai ci ba, yana jin yunwa. Saboda haka Ubangiji yake cewa wato innal arda, cewa wannan ƙasa ana nufin aljanna, yarisuwa ibadiyas salihun, bayan mu nagari wato su ne za su gaje ta, wato kowane irin bawa ya shiga ciki. Malai ce amun fi kullu salihin, illa iyaka dai kurum, dole ne mutumin kirki ne zai shiga aljanna. Wannan ita ce ƙa'idar da Allah ya ajiye mutumin kirki. Wane ne mutumin kirki? Shine wanda ya yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shine mutumin kirki. Zai yiwuwa mutum ya yarda da wannan kuma ya saba wa Allah, to lamarin sai na hannun Allah, in Allah ya ga dama ya yafe masa, ya saka shi a gidan aljanna, wannan ba zai cuci Allah da komai ba. In Allah ya ga dama kuma ya masa azaba gwargwadon laifinsa, daga ba a cire shi a saka shi a gidan aljanna. Amma Allah ya ajiye ka'ida, duk wanda ya mutu ya yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wannan zai shiga aljanna. Yawa, illa iyaka a wane yanayi zai shiga, a matakin farko, a matakin tsakiya, a matakin karshe, wannan kuma Allah ne ya sani. Ubangiji ya ce inna fi hadha labalagan, lalle cikin wannan maganganu ya Muhammad da muka sauka maka alqur'ani, labalagan akwai isarwa, akwai isar da magana lil alamin, amma babu wanda yake hankalta, wato akwai isar da magana ga talikai amma babu hankalta, wato sai mai hankali, wato su ne aljanu, wato da mutane. Kul
wa ma arsalnaka
kulinna ma
rahmatan lil alamin, innama yuhi ilayya annama ilahukum ilahun wahid.
Na'am.
Fa hal antum muslimun.
Ubangiji yace inna fi hadha, a cikin wa'annan maganganu da mukai maka ya Muhammad a cikin alqur'ani, la balagan liqaumin abidina, lalle wato akwai isuwa wato ga mutane wanda za su shiga gidan aljanna da suka yi aiki mai kyau, shine akwai isuwa. Nan bai tsallake ba ko na yi tsallake ta da ba, amma yanzu na koma ko. Yawa, Ubangiji ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba ita nake nema ba. Inna fi hadha labalagan liqaumin abidin, wato wajen cewa Allah madaukakin sarki zai gadar da aljanna, wa bayin sa nagari. Allah zai gada da aljanna wa bayin sa nagari. Cikin wannan maganan lalle akwai gamsuwa da isuwa ga mutum da aljan cikin su wanda duk ya bi Allah kuma ya mutu akan kadaita Allah madaukakin sarki, to zai shiga gidan aljanna. Zai shiga gidan aljanna. Allah ya ce wa ma arsalnaka ba ma aiko ku biya Muhammadu illa rahmatan lil alamin, sai rahama ne wato ga talikai, shine mutum da aljannanci al'alam, wato mutanen duniya, mutanen su da aljanun su. Saboda haka cewa an aiko manzon Allah rahama ga talikai kenan zuwan manzon Allah, hatta kafirin wannan al'umman ma ya ci gajiyar zuwan manzon Allah, sai dai shi kuma iya cin gajiyarsa a gidan duniya ne in bai imani ba. Iya cin gajiyarsa a gidan duniya ne yawa, domin ai makwabtaka da mutumin kirki dama tana so mutum, tana sa mutum ya ji daɗi. Haka kuma zama da mutumin banza yana jawo mutum kwadu musiba ko? Kullum mukan karanta muka karanta kisar annabi Musa wato da yan bani Isra'ila, wato wannan yakan iya zama mana izina. Mutum kullum a duniya ya nemi mutumin kirki ya zama shine abokin zamansa. Ka nemi mutumin da za ku yi zumunta da shi bisa tsoron Allah, domin zumuntar ku za ta amfane ku a duniya, za kuma ta amfane ku a lahira. Amma wallahi tallahi duk mutumin da kai zumunci da shi, kai abokantaka da shi akan saban Allah, wallahi ranar lahira sai kai nadamar abokantaka da shi. Wallahi sai kai nadama. Dan Ubangiji wa al-akilla'u yawma idhin aduun. Duk wanda suka yi zumunci a gidan duniya abokanan gaba ne ranar lahira. Allah ya ce ilal muttaqun. Sai wanda suka yi zumuncin su bisa tsoron Allah. In ku kai zumunci da mutumin kirki, mutumin Allah, to yadda zumuncin ku ya amfane ka ya amfane shi a duniya, haka zumuncin ku zai amfane ka ya amfane shi a lahira. Amma in dai mutumin banza ne, aboki ne na saban Allah a gidan duniya, to a gidan duniya zumuncin ku cutuwa ne. Cutuwa ne akan ka, cutuwa ne akan sa. Tunda a cikin ku duba wanda zai wa dan uwansa nasiha. Haka kuma zumuncin ku a lahira kuma zai zama musiba. Yawa, Allah ya ce al-akhillau, abokane masu san juna, masu zumunci da juna. Yawma izinan al-qiyama aduun, duk abokanan gaban juna ne. Ubangiji ya toge wasu ya ce ilal mutaqun, sai dai kuma wanda suka wato abokantaka su bisa tsoron Allah. Kuma har yanzu haka nan manzon Allah yake gaya mana cikin mutane bakwai da Allah zai sa su a karkashin inuwar al'arshi a ranar lahira, a ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi, a ranar da manzon Allah ya ce za a jawo rana tsakaninta da kan mutane kamar bai wuce mil ɗaya ba, ko kuma bai wuce masayan tozali ba. Domin larabawa in sun ce milu, suna nufin milu na masafa, tafiya wato kamar tazara. In an ce milu tazara, wato tsakanin rana da kan mutane bai wuce mil ɗaya ba, wanda yanzu an ce ranan tana sama ta biyar ne, amma a lokacin ta kaduba yadda take zazzagar da zafin rana, mutane su rasa inda za su sa kansu a lokacin zafin rana. Amma yanzu haka tana sama ta biyar ne. Sannan kaurin tafiyar sama daga saman daga ƙasar nan zuwa sama ta ɗaya, an ce tafiyar shekara 500 ne. To kun ka wuce sama ta ɗaya, daga nan ka nemi sama ta biyu, amma still ranar tana sama ta biyar. Amma ka duba yadda take kwakwalan kan mutane, amma ranar lahira an ce za a jawo ta don ita ma a mata hisabi bisa aikin da Allah ya saka ta, ta yi ne ko ta saba, za a jawo ta kusa da kan mutane. Wasu kuma suka ce ana nufin milu. Milu shine masayin tozali. Masayin tozali, yanzu babu tozali, yawancin mutane da yawa ba san tozali ba. Masayi da ake sa a cikin kura tandu, a zo kallo tozali mai gari a shafa a idan kwalli. Masayin tozali ko masayin kwalli. To aka ce ranar gwargwadon wannan za ta zo kan mutane, tsakaninta da kan mutane bai wuce dan tsawon wannan tsinken, bai wuce karan ashana ba, ko ɗaya da rabi. Saboda haka a lokacin kwakwalan mutane suna ta farfasa, a lokacin da manzon Allah ya ce mutane za su yi gumi, kowa zai yi gumi, wato zai tsira daga dulmiyar gumi gwargwadon aikinsa. Wani guminsa iya idan kafa, wani guminsa iya wurin alwala, wani guminsa iya sarangali, wani iya gwiwa, wani iya kunkumi, wani iya cikinsa, wani iya kafadarsa, wani yana ninkaya a cikin guminsa a filin alkiyama. Ko tashi hankali, sai da duk wanda ya yi zumunci dan Allah, manzon Allah ya ce abokane biyu da suka haɗu dan Allah a gidan duniya, suka yi zumunci dan Allah, suka ji tsoron Allah wajen zumuncinsu, suka yi wa Allah bauta, suka mutu ba tare da sun yi gaba ba, suka mutu akan wannan zumuncin da tsoron Allah, Allah zai sa su ƙarƙashin inuwar al'arshinsa. wannan Allah yana ta maimaitawa yace yazulluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, Allah zai sa su a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa a filin alkiyama sai wannan inuwar Allah din. Mutum bakwai manzon Allah ya lissafa, to cikin sa akwai abokanai guda biyu wanda suka yi zumunci wato dan Allah, to shine a Ubangiji yake cewa wato wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya Muhammadu ba mu aiko ka ba wato sai dai jin kai ga talikai, mana zuwan ka ya amfani mutane. Mutum da aljan duk sun ci gaje zuwan manzon Allah. Allah ya ce kulka ce musu inna ma yuha ilayya, lalle ni amin wahayi annama ilahukum ilahun wahidun, menene wahayi cewa ku sani ubangijinku ubangiji ne makadaici, ma'ana ai ma yuha ilayya abinda aka yi min wahayi fi amrul ilahi game da lamarin Allah wato shine Allah makadaici guda daya. Fa hal antum muslimun, shin yanzu mutane za ku miƙa wuya za ku musulunta za ku jawo zuwa ga abinda aka yi min wahayi mu je mu kadaita Allah ni da ku, ma'ana ku jawo ku miƙa wuya bisa umarnin Allah, ku amsa kiran Allah ku kadaita Allah shi kade wajen bauta.
Fa in tawallau faqul zantukum ala sawa wa idza dari aqaribu nam baidum ma tu'alun,
na'am
innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun.
Ubangiji wancan ayan da malai ya karanta mana a baya, malai yake cewa su mu'mini Allah zai gada da su gidan aljanna, da Allah ya ce innal arda yarisuha ibadiyas salihuna, Allah zai gadar da bayina, za mu gadar da bayinmu na gari wato gidan aljanna. Amma da yake cewa aljannar mumine za su gaje ta, wai an ce gado saboda ba za a kwace maka ba, yanzu abinda mahaifinka ya rasu ya bar maka, ai kaga kana da cikakkiyar gadara a kansa, domin me? Saboda ka tabbatar mahaifinka ne kurin zai iya gadara da kan abin shi ko ba zai dawo ba, shi yasa ake cewa gado. Yawwa, ai kyauta ma ana kyauta a kwace ko? Ana kyauta a kwace. Yawwa, amma ba shari'a ce ta yadda da kyauta a kwace ba, amma yara suna kyauta a kwace. In ga yaro baka kyautar abu, in kuna wasa ka bata masa ran sai ce ban abu na. Sai ya fasa kyautar. Mun gane ko? Ha, kuma iyaye. Mahaifinka zai iya baka abu. Lokacin da kake masa biyayya yake jin daɗi. Wata ran ka bata masa ran sa, misali keke ya saya maka, sai ya dauke kin ya sai da shi. Sai sai da shi kaga kina shi ana kyauta a kwace. Yawa, to amma gado fa, saboda ka san wanda ka gadan ba zai dawo duniya ba, saboda ka ba yadda za a yi a kwashe sa. Ubangiji sai ya zo da sigar gado dan yan aljanna su ji, in sun shiga aljanna ma kamar gada suka yi, wato ba za a kwace ba. Wato shine wai tanaimu da fiha za su ai ni'imta su aljanna ala qadari amalin, gurgurdan irin aikin su, gurgurdan aikin ka shine gurgurdan irin aljanna taka, gurgurdan irin aikin ka. Mun gane ko? Wani yake cewa cikan yaya da inda an shiga aljanna ko akan kwararo ma a jefar da shi, inda ya tsallaka ya shiga. Manzon Allah yake cewa karshen shiga aljanna, karshen shiga aljanna bayan duk an shiga, in aka ceto mutane a wuta, Allah zai ce aje a duba musu guri, aje a yawo a yawo a ce aljanna ta cika, a ce aje dai a duba musu dai, a ce aljanna ta cika, aje a duba musu dai. Aka ce sai aje a duba wa mutum ko da gurbin bulala ne, gurbin da za a shauɗa bulala. Manzon Allah yake cewa to wannan gurbin da za a shauɗa bulala a aljanna yafi duk duniyar da abin da yake cikinta, yace yafi duk duniyar da abin da yake cikinta. Kuma yace ƙarshen ƴan aljanna samun matsayi bayan duk an wawashe, duk an wawashe a ce kai ne ka zo las. Kaga bai kamata in gurin sadakar ko sai ne sai ka samu burbidi ko? Yawwa, to in duk an wawashe aljanna sai ka zo, to inda za a baka, za a baka beni da bai gaza wato hawa ɗari ba, shi ne abin da za ka samu. Amma wanda ƴan shigan farko, a ƴan shigan farko ai ba a magana neman su, so ba a magana neman su, Allah samu na ciki. Ubangiji yana ni'imta ƴan aljanna ɗin a aljanna. Wato malam yace an yi ta'abiri da mirasi da gado, li'annahu mulkun mustamirun, domin dan aljanna in an bashi to an bashi abu ne wanda ba za a kwace ba, ya ta min gaira takassumin, kuma ya samu abu ne ba da wahala ba. Shi yasa Allah ya saki cewa gado, shi yasa Allah ya saki cewa gado, saboda mi? Saboda ai idan mutum mahaifinsa ya rasu ya bar masa dukiya, idan mahaifin mai dukiya ne sosai to yanzu bakin cikin da yaron zai yi wajen mutuwar mahaifinsa ai bata da yawa, za a dangi daga lokacin mutuwa, lokacin da aka yi shi kabari, saka shi a kabari, ya dan fito kwana ɗaya kwana biyu shikenan, sai a fara tunani shagon can, gonakin can, shanun can, motocin can, kaga zai samu mi? Zai samu dukiya bige da takassumin ba tare da wata wahala ba. Mai wahalar ya tafi. Shi yasa a shari'ar musulunci aka tausaya wa uba, aka ce ko yana jinya wato za a bashi dama akan dukiyarsa. Allah ya bashi kyautar 1/3 sulusi na dukiyarsa, zai yi abin da yake so da dukiyarsa ko a kwantar a tayar. Amma in yace zai wuce, sai ya ce a me yasa da kake da lafiya baka yi ba, ai so kake kai mugunta a magana, sai a rike hannunsa. Ya mutu ya bar kudi naira miliyan 3 a misali. To shari'ar musulunci ta bashi zai yi abin da yake so da miliyan 1, ko ya ce a ba wasu, ko a gina masa masallaci, ko a tona masa rijiya, ko a yi masa duk abin da yake so za a yi masa da miliyan 1 nan. Amma in ya ce a ɗebi miliyan 2 a yi kaza, sai ya ce a'a. Allah ya ce idan mutum yana jinya da ake jin tsoron zai mutu, ba irin ɗan mura-mura ba, to ba a yadda ya taɓa dukiyarsa sama da 1/3 ba. A wannan ma kamata ya zama mana darasi, mutum yana da hali ya kamata ya yi aikin alkhairi. Saboda mi? Saboda da zaran ka kwanta jinya da ake tsoron mutum zai iya mutuwa, sai shari'a ta kama hannunka ta daure akan dukiyarta, ka dukiyarka ne. Amma yanzu ana kallo kamar ba taka bace, to sai dai a baka sulusi, nan ma Allah ne ya tausaya maka. Saboda haka kai da ka sha wahala, su yara su za su diba. Shi yasa sai aka ce idan mutum ya kashe mai gadonsa, mahaifinku yana da dukiya, ya ƙi ya buɗa muku, kun zo ta nan ya tare, sai da wasu yake harkar dukiyar, kunyi ya ƙi sam, ya sassauta ya buɗa muku, to sai wani ya lallaba ya je ya bashi guba ya ci ya mutu. To yanzu shi wannan ba zai gado ba, ko allura ba za a bashi a gado ba, ba za a bashi ba, don ya kashe mai gadonsa. Don yana daga cikin mutane 7 da musulunci ya haramta musu gado, shi ne wato katalul amdi, ka kashe abin gadonka da gangan don kai gado, to ba za ka yi gado ba. Idan a mahaifin, to wannan kuma su ne suka yi asarar ladansu, haƙƙinsu, haƙƙin ubansu da yake kansu. In ba sa kyautata masa, shi kenan, yanzu ai shi ya sauke nauyinsa, su kuma su ne da nauyinsu a lahira, su kuma za su bi. Amma mutum bai sai cikar hana wa ɗansa gado ba, shi yasa da Sa'ad bin Abi Waqqas yake rashin lafiya, matarsa ɗansa ɗaya ne a duniya, kuma Allah ya yi shi mutum ne multimillionaire a cikin sahabban manzon Allah, sai da yake gwanin kasuwa ne. Lokacin da ya hijira daga Makka ya zo Madina, da wanda manzon Allah ya haɗa shi ɗan uwantaka, da ya je ya tsaga masa gona, sai ya ce a kurin ka kai ni kasuwa, a je a nuna masa kasuwa. Ya je kasuwa, nan da nan kuma Allah ya dawo masa da arzikinsa. Kuma da yake da ƙarshe-ƙarshen nan sahabban manzon Allah sun yi futuhat, sun an samu yaƙuƙuwa da aka samu ganima, yawanci duk sun zama masu arziki. To da aka taho hajjin ban kwana, sai ya kwanta rashin lafiya mai tsanani, wanda aka yi tsammani ma ba zai tashi ba. Manzon Allah ya je gaishe shi a masaukinsa, sai yake cewa ya Rasulullah, kaga dai da jiki yake, jiki dai gashi babu daɗi. Ya ce ya Rasulullah, ni ko mutum ne mai dukiya, sannan ba ni da iyalai sai ƴata guda ɗaya, kai min izini in kasa dukiyata, in sadakar da dukiyata. Sannan Allah ya ce a'a, ba zai yiwu ba. Ya ce to in kasa 3, in sadakar da 2, in bar mata 1. Manzon Allah ya ce a'a. Ya ce to in sadakar da rabi, ya ce fa shatru ya Rasulullah, in sadakar da rabi fa. Manzon Allah ya ce ba zai yiwu ba. Ya ce to ya Rasulullah, as-sulusu. Manzon Allah sai ya ce as-sulusu wa sulusu kafir, 1/3 kan an yarda, amma 1/3 ma ya Sa'adu ai yana da yawa. Ya ce ka bar ƴaƴanka cikin wadata bayan ka mutu, khairul laka min an tarakahum alatan yatakaffafuna nasa. Ya ce ai yafi akan ka bar su cikin talauci, suna ta roƙon mutane bayan ka mutu. Manzon Allah ya masa nasiha, sai ya masa wani abu, wani ya dan haska masa, kamar ai kar ya tsorita da wani jinya zai iya tashi. Manzon Allah ya ce masa, mai yiwuwa kuma Allah ya maka nisan kwana, waɗansu mutane su amfana da kai, wasu kuma su cutu da kai. Daga baya kuma sai ya warki. sai hijira sai kuma ya koma Madina, amma a lokacin kan sun tafi sun bar shi saboda jinya. So idan su ƴaƴa ba su kyautata wa mahaifi ba, mahaifi kada ya kuntata musu shi, ai mahaifi ne, kada ya kuntata musu shi, ya sauke nasa wajibin, wannan kuma ya rage nasu. Yawa lokacin haushin da iyayen suke ji kenan, kaga ka haifi ƴaƴa amma ko ɗaya baka jin daɗin su, gashi ya kai a ce ka shiga inuwa ka samu hutu, shekaru sun ma nauyi, ga ƴaƴan Allah ya baka amma kuma babu hutu, babu hutu. Kaga aihuwar bace rana ba, tunda mutanen da ba su taimake ka a gidan duniya dan ka huta ba, yaushe mutanen nan zaka tafi lahira? Kullun su bada lokaci wajen yi maka addu'a, balle har su ɗauki dukiya su bada sadaka cewa Allah ka kai wa mahaifina ladan. Akwai matsala ai, akwai matsala. Amma me yake jawo haka? Ko dai shi ma uban ya yi wa nasa mahaifan, dan alƙawarin Allah haka yake, in dai ka yi wa iyaye to Allah bai ya yadda sai an biya bashi tun a duniya, sai an fara nunawa tun a duniya. In ka girmama iyayenka to insha Allah ko da ƴaƴanka wasu za su bangare, sai Allah ya tasar maka waɗansu, su kuma za su ji tausayinka, za su tsaya su shiga hidimarka, su yi maka duk abin da ya dace. Allah ba zai tozarta maka rayuwarka ba. Amma kuma in kai ma baka mutunta iyayenka ba, baka yi musu ba, kai ma haka Allah zai barka ƴaƴanka su fara nuna maka tun kana raye. Saboda haka iyaye in sun kyautata a nasu iyayen su ma ƴaƴan za su kyautata musu, wannan haka tsarin rayuwa take. Idan kuma Allah ya sa uba Allah ya hore masa, to kada ya kuntata wa iyalansa, in dai Allah ya yalwata masa, kada ya kuntata wa iyalansa, ya yalwata musu. Ubangiji subhanahu wataala sai ya sa masa albarka a cikin iyalan wani, ko bayan ya mutu raina masa aiki na alkhairi. Saboda haka ko da ƴaƴa basu wa iyaye biyayya ba, malam ba a kuntata musu, ba a hana su su gado. Allah ya ce kulgaya musu innama yuha ilayya, cewa an min wahayi ne annama ilahukum ilahun wahidun, ubangijin ku ubangiji ne guda ɗaya. Falantum muslimun, shin za ku musulunta ku miƙa wuya? Ma'ana ku musulunta ku miƙa wuya. Allah ya ce fa in tawallaw, in kuma mutane suka juya baya suka ki miƙa wuya wajen kaɗe ta Allah, fa qul, ka ce musu ya Muhammadu, azantukum ala sawa'in, lallai wato ina sanar da ku ala sawa'in, bisa mataki ne daidai ni da ku, ma'ana ina muku shelar yaƙi bisa matakin ni da ku, ma'ana ku kintsa, ma'ana ai na gaya muku haka ne lita'ahabu, domin ku kintsa. Wa in adari a karibin an ba'idu ma tu'aduna, ni kam ban sani ba, alƙawarin da Allah ya muku na azaba, ko alƙawarin da Allah ya muku na mutuwa a kusa yake ko a nesa, ni ban sani ba. Alƙawarin da Allah ya yi na cewa alƙiyama za a tashi ko za a mutu, ko kuma Allah zai ba wa mu'minai na nasara a kanku, a kusa yake ko a nesa, ni ban sani ba. Wato aka ce azaba shi ne a ba annabi da mu'minai su ci su da yaƙi, ko kuma sa'ar alƙiyama ta tsaya, wanda ita ma dai tana haɗe da azabar, tunda ita kuma tana haɗe da azaba ce madawwamiya, shi ne ta azabar wuta wanda za a saka su a ciki. Allah dai shi ya fi sani, ya ce innahu ya'lamul jahra, domin ubangiji shi ya san aljahra min alƙauli, maganan da aka bayyana, wato ko aikin da aka bayyana, wa ya'lamu ma taktumun, kuma Allah ya san abin da aka ɓoye na magana ko aikin da aka ɓoye, ma'ana duk abin da mutum ya yi Allah ya sani. Allah na cewa ya'lamu kayinatul a'yun, Allah ya san satar gani da ɗan adam zai yi, wa ma tukfi sudur, haka nan Allah ya san abin da ƙirji za ta ɓoye na alkhairi wato ko na sharri.
وَيَنَذَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
نعم.
قُلْ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
Ubangiji yace wayan adari, wato wayan adari, zaka takdirin ma'ana wayan ma adari ne, wato ni ban sani ba, la'allahu fitnatun, mayuwa wato lokacin saukar azabar fitina ne a gare ku, wato domin Allah zai sakanta mu kowa da irin abin da ya aikata, kuma kowa zai ga irin aikin da ya aikata, wato ko kuma a bar ku a duniya shine mata'un ilahi ne, a bar ku wato karkashin jin daɗi wanda yake zuwa wani lokaci shine lokacin karewar ajalinku. Allah ya ce kul ka gaya musu rabbihukum bil haqqi, ubangiji na zai yi hukunci tsakanina da ku da gaskiya. Na gaya muku kun karyata ni, to Allah kuma zai yi hukunci tsakanina da ku, wato ta hanyar saka mu'minai wanda suka yi imani a cikin aljanna, wanda kuma suka kafirce a wato azabtar da su, kamar da ubangiji ya azabtar da su a yakin Badar da yakin Uhud da Ghazwatul Ahzab da Hunain da Khandaq. Allah ya taimaki annabi da mu'mini. Wa rabbuna arrahman almusta'an, ubangijin mu arrahman shine almusta'an, abin neman taimako alama ta sifuna bisa abin da kuke siffanta shi da shi, wato cikin ƙaryar ku da kuke cewa ittakallahu waladan Allah ya riƙida, ko kuma inda kuke cewa alqur'anin nan sihiri ne, ko alqur'anin waka ne, ko manzon Allah ko mai sihiri ne, to wa rabbuna arrahman almusta'an, Allah da shi zai taimake mu a kanku alama ta sifuna bisa yadda kuke siffanta alqur'ani, ko kuke siffanta annabi Muhammadu, ko kuke wato siffanta Allah da da. Na'am. Nan ne kuma
suratul haji madaniyatun wa ayatukum wa sab'una aya.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum.
Na'am.
Inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim.
Na'am.
Yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at wa tara'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukari wa ma hum bisukari walakinna azaballahi shadid.
Na'am. Wannan sura ana kiranta suratul hajji saboda ubangiji ya ambaci wato hukunce hukuncen aikin hajji tun daga gina ɗakin Kaaba da annabi Ibrahim alaihi salam yayi da shelan da yayi cewa a zuwa aikin hajji. Ta ambaci masaloli da yawa na aikin hajji, wannan sura shi sa aka kira ta da suratul hajji, kamar yadda aka kira suratul anbiya suran da muka gama, wato da suratul anbiya saboda tarihin annabawa da ya shigo a ciki. Wannan sura ita ce sura ta 22 a cikin jerin surorin mun ka kirgo daga sama. Sannan wannan sura a Makka aka saukar da ita, ko kuma a Madina an ce ita ce sura ɗaya tilo a cikin alqur'ani, wanda malaman tafsiri wato suka yi sabani akan a Makka aka saukar da ita ko a Madina. Wato suka ce waɗanda suka tafi a cewa a Makka aka saukar da ita, suka ce kwacokon surar Makka ne in banda ayoyi guda uku, su ne aya ta 19 da aya ta 20 da aya ta 21. Sannan waɗanda suka ce a Madina aka saukar da ita kuma suka ce banda ayoyi guda hudu, aya ta 52, 53, 54, 55. Suka ce waɗannan su ne ayoyin da suke wato na Makka. Saboda haka akwai sabanin malamai da yawan gaske a kayanta. Kuma a jerin saukata, ba jerin yadda aka jera ta alqur'ani ba, jerin saukata ita ce sura ta 105 a wajen sauka. Ta sauka bayan Allah ya saukar da suratul Nur, kafin a saukar da suratul Munafikin, a lokacin aka saukar da suratul Hajji, wato a wajen sauka. Wannan sura tana da ayoyi wato guda 74 ko 75 ko 76 ko 77 bisa sabanin malaman wato da suke tattara alqur'ani. Malaman Makka da Madina suka ce ayoyinta 77 ne, malaman Sham suka ce ayoyinta 74 ne, malaman Basra suka ce 75 ne, malaman Kufa suka ce ayoyinta 78 ne. Shine mala yake cewa wannan sura shi amma mai jalale ne ya tafi akan cewa surar makkiya ce, shi akan wanne ya tafi, shi Jalaluddin yake cewa makkiyatun illa in banda fadin Allah wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, ayoyi guda biyu da wannan da wata take abin nan ta, sai kuma hazani kasmani fi rabbihim da wannan, to yace wayannan ayoyi guda uku sune ba sa cikin wato ayoyin Makka, su kan a Madina aka saukar da su. Ubangiji yace bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu, ubangiji yayi kira cewa ya ayyuhan nasu, idan ka ji lokacin da alqur'ani yake sauka yana kira cewa ya ayyuhan nasu, yawanci da mutanen Makka yake, tunda ai ba yi hijira ba, kuma koda ma an yi hijira yawanci in ka ji ya ayyuhan nasu to da mushrikai ake, domin su Yahudu ko Nasara ya halal kitabi Allah yake ce musu, inda su suna da littafi, ana musu kira da ahli kitabi domin musu ishara, wato saboda su koma littafin su ga gaskiya kuma su bi gaskiya, in dai za su ga gaskiya littafin su bi ta, to babu abin da zai hana su yin imani da alqur'ani da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ittaqur rabbakum, lalle ku ji tsoron Ubangijinku, ma'ana ku ji tsoron azabarsa ta hanyar yi masa biyayya. Ku sani inna zalzalatas sa'ati, girgizar alkiyama, wato raurawar wata shine wato girgizar wato tashin alkiyama. Ubangiji ya ce shehun azimul lamari ne mai girman gaske, shine alharkatu shadida lil ardi, za a raurawar da ƙasa. Allati yakunu ba'da hatlu'i shamsi min magharibiha, wanda bayan wannan raurawar rana za ta hudo ta yamma, wanda kuma shine qurbu sa'a, dab da ketowar alkiyama. Allah ya ce to wannan raurawarwa shay'un azimun, al'amari ne mai firgitarwa mai girma. Is ajun nas alladhi huwa nau'un min al-iqabi, wato tada hankali yake wanda shi ma nau'i ne wato na azaba wa mutane. Allah ya ce a wannan rana, yawma tarawnaha, ranar da zaka ganta ran tashin alkiyama din nan, tazahalu kullu murdi'atin amma arda'at, a ranar da mai shayar da nono uwa za ta manta da ɗanta da take bashi nono saboda firgicin wannan rana. Za ta hankalinta zai tashi, wasu suka ce ta fige ɗanta jefar, ko kuma wato ta ture ɗan, ko kuma tana zaune ɗan yana kan cinyata, ba ta san sanda za ta miƙe a tsaye ɗan wato ya faɗi ba. Ka duba yadda Ubangiji ya yi ta'abiri da uwa mai shayarwa, ka duba tausayi irin na uwa, hatta dabba in dai ta haifu tana wajen shayarwar nan, tausayin da take yi wa ɗanta, za ta iya wato jefa kanta kowane irin halaka don ta tseratar da ɗanta. Amma Allah sai ya saba misali, kaga dai uwa za ta iya ture ɗa saboda tashin hankali, ka san wani tashin hankali ya yi tashin hankali. Ubangiji ya ce yawma tarawna, ranar da za ka ga alkiyama ɗin nan, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, mai shayarwa za ta ture abin da take shayarwa. Watadha'u kullu zati hamlin hamlaha, kowace mai ciki cikin zai iya faduwa a wannan lokacin saboda tashin hankali, wato za ta iya saukar da cikin nata, cikin ya fadi. Allah ya ce wa taran nasa sukara, zaka ga mutane suna tangadi, suna maye, suna ma, wato suna kaiwa, suna kawowa, saboda tsananin tsoro da tashin hankali. Allah ya ce ma hum bi sukara, alhali kuma ba abin maye suka sha ba, tsabar tashin hankalin wato tashin alkiyama ne. Sai Allah ya ce walakinna azaba la shadidu, duk da wancan tashin hankalin, to ku sani wancan tashin hankalin bai kai azabar Allah ba. Wato wannan kamar dan aike ne ga kafirai da masu sabo na shiga azabar Allah, to amma bai kai azabar Allah ba. Shi yasa Allah ya ce walakinna azaba la shadidu, mala yace fahum yakafunahu, ai kafirai hankalin su ya tashi, suna jin tsoron tashin alkiyama, alhali kuma tashin alkiyamar bai kai azabar Allah ba. Ubangiji yace
wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid, kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yurilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir.
Na'am, lokacin da wannan ayan ta sauka, fadin Ubangiji inna zalzalata sa'ati, ya ayyuhan nasu taqurabbakum, inna zalzalata sa'ati shay'un azim, lokacin da wannan aya ta sauka ta farkon suratul hajji, wato aka ce da ta sauka kan manzon Allah, sannan sai manzon Allah ya sa aka kira masahabansa gaba daya, ya kira su gaba daya, suka zo suka kewaye shi, sai manzon Allah ya karanta musu wannan aya din, wato ya karanta musu cewa Ubangiji ya saukar da aya cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ittaqu rabbakum, lalle ku ji tsoron Ubangijinku, inna zalzalata sa'ati shay'un azim, lallai girgizar alkiyama wato girgiza ce wato mai girman gaske, wanda take cike da tsoro da firgici. Yawma tarawnaha, ranar da zaka ganta, tazahalu kullu murdi'atin amma arda'at, kowace mai shayarwa za ta jefar da abin da take shayarwa. Watadha'u kullu zati hamlin hamlaha, kowace mai ciki ta jefar da cikinta. Wataran nasa sukara, kaga mutane suna maye, suna magagi. Wama hum bi sukara, alhali ba sha abin maye ba. Walakinna azaba la shadid, wato sun fada cikin azaba ne, amma kuma azabar Allah wato ta fi wannan tashin hankali. Manzon Allah da ya karanta musu wannan aya, wato aka ce ta sauka lokacin manzon Allah ya ji yaki, wato ganuwar Bani Mustalikin ne, to da daddare Allah ya saukar masa ayar. Yau yana daga cikin abin da malamai suka fada dangane da wannan sura, suratul hajji, aka ce ita ce surar da wato ta hada saukar dare da rana, an saukar da ita a daddare, an saukar da ita a rana, an saukar da ita da maganan yaki an saukar da ita akan maganan zaman lafiya yake cewa fanada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasa manzon Allah ya kira mutane kaf hatta kanu haulahu du sai da suka kewaye shi faqala ahuma alaihim sai ya karanta musu wannan aya falam yara bakiyan aksar min tilka layla mallan yake cewa inji mai ruwa hadisi yace tunda muke bamu taba ganin sahabban manzon Allah suna zuga kuka kuka sama da abin da muka gani a wannan daren ba falamma azbahu sahabban manzon Allah fa suna tare da manzon Allah wanda a cikin su ma wasu amsu albishi tun a duniya cewa yan aljanna ne amma saboda karfin tsoron Allah su suna kuka saboda abin da suka ji ubangiji ya ambata cikin wannan koyayen ayoyi malam yace falamma azbahu da gari ya waye lam yahatu suruja an dawabi sai gashi kowa haka ya kwana a cikin kuka da tashin hankali basu iya ma sunce sirjinan dokunan su ba da suke suka yi wannan yakin walam yadribul qiyama babu wanda ya samu ikon yaje ya sa kemar da zai kwanta a ciki walam yadribu ba wanda ya samu ikon dora tukunya da zai dafa abinci wannasu min bayni bakin wajalisin hazinin mutafakkirun yace har a lokacin wadansu garin ma ya waye suna ta zinduma kuka wasu kuma sun yi kukan sun gaji sun zauna a cikin tashin hankali sun yi jugum saboda abin da ubangiji ya saukar a cikin wannan aya Allah yace walakin azaba la shadid sai da duk wannan azabar da za a gani don ganin tashin alkiyama ba ta kai azabar Allah ba domin azabar Allah mai tsanani ce Allah kiyaye mu ubangiji yace wa minan nasi akwai daga mutane man yujadilu fillahi bighairi ilmin wanda yake jayayya yake musu game da lamarin Allah wato yake cewa mala'iku yayan Allah ne mata ko alqur'ani waƙar mutanen farko ne yana musun tashin alkiyama yana musun ta da matattu idan mutun ya mutu ya zama kasa yana musun ta da shi yace to kaga wannan na suna musu ne wato game da lamarin ubangiji amma bigairi ilmi ba tare da ilimi ba wayattabi kullu shaytanin maridin suna bin dukkan shaydan wanda yake wato mai tsaurin kai kutiba alaihi ubangiji ya hukunta wato a shaydan annahu man tawallahu duk wanda ya jibinci lamarin sa wato ya bi shaydan Allah ya ce fa innahu yudhilluhu zai fatar da shi wayahdihi ila azabi sa'ir kuma zai kira shi wato zuwa ga azaba wanda take mai konuwa ita ce azabar wutar jahannama ya ayyuhan nasu
in kuntum fi raibin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min murghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum islan thumma litablighu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a wa tara al-ardha hamilatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazat wa rabbat wa anbatat min kulli zawjin bahim
zalika
bi anna allaha huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur
ubangiji yake cewa a kutiba alaihi Allah ya hukunta wa shaydan annahu man tawallahu cewa duk wanda ya bi shaydan fa innahu yudhilluhu wa yahdihi zai batar da shi kuma ya nuna masa ila hanya ila azabi sa'ir zuwa ga wato zai kira shi zuwa ga wato azaba wanda take wato tautar sa'iriya ubangiji yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fere bin min alba'si in kuna shakka kuna kokwanto don gani da tashin alkiyama to ku koma tarihin rayuwarku da halittarku Allah ya ce fa inna khalaqnakum ai mu muka halicce ku a cikin tsatsanku wato muka halicce ku min turabin daga ƙasa ma'ana muka halicci babanku annabi adam sannan ku ko muka halitta ku a tsatsan annabi adam wato muka halicci babanku annabi adam da ƙasa Allah ya ce fa inna khalaqnakum min turabin mun halicce ku daga ƙasa shine asalukum muka halicci asalinku daga ƙasa shine annabi adam ma'ana khalaqna zuriyatahu sannan muka halicci zuriyarsa kuma shine fadin Allah thumma min nutfatin sannan kuma duk kudin nan sai muka halicce ku daga dugon maniyi so mamin alakatin sannan daga mani muka canza shi ya koma gudan jini wato shine sandararren jini a cikin ma'aifa summa min mudugatin sannan ya canza ya koma gudan tsoka shine luhumatun tsoka qadaru ma yamzagu yamzagu gargaran yadda za a jujjuya ta wato a suranta halitta da za a halitta Allah ya ce mukallaqatin ko miyita mai cikakkiyar halitta bayan ta koma tsoka wa gairu mukallaqatin ko kuma miyita mai tawayyar halitta Allah madaukakin sarki zai iya yi ka mutum kamil tun a cikin ma'aifan kuma za a iya yin sa kaga yana da ido daya ko yana da hannu daya ko wani hannun yafi wani tsawo ko wasu yatsun ba sun fi adadin goma wasu kuma wato ba su kai ba ko kuma a yi wa mutum wata halitta ta tawaye daga wata shine mukallaqatin za a suranta mutum a cikin wato ma'aifa cikakkiyar sura wa gairu mukallaqa da kuma wadda wato surar sa bata cika ba Allah ya ce mukan yi haka ne linubayyana lakum dan mu bayyana muku karfin ikon mu litastadillu biha fi ibtida'il khalqi ala iyadati domin ku kafa hujja cewa wanda ya kirkiro wannan halittar a lokacin da babu ita ba zai masa wahala ya mai da ita bayan halittar ta mutu bayan halittar ta mutu ta riddige a kasa Allah ya dawo da halittar wannan aishi yafi sauki in kenan da akwai wani mai wahala da mai sauki a wajen Allah amma a wajen Allah duk ɗaya ne yin halittar da kuma mai da ita a wajen Allah duk ɗaya ne to amma a wajen dan adam da yake da abu mai wahala yake da abu mai sauki idan ka tsaya kai tunani ka kere gida sai gidan nan sai ya rushe aka ce ka sake maimaita shi aka ga yafi sauki maimaitawa yawa duk abin da ka yi shi a matakin farko in akwai abu mai wahala wannan shine mai wahala idan ka zo sake kuma irin wannan din ake so ka sake to kaga ai babu wahala kurin bi za ka yi to saboda haka amma a wajen Allah duk ɗaya ne da farkon halitta da kuma mai da halittar bayan halittar ta mutu duk aikin kunfe kunne a wajen Allah wato duk ɗaya ne Allah ya ce mun yi muku haka ne linubayyana lakum dan mu muku bayanin cikar kudurar mu litastadillu biha fi ibtida'il khalqi ala iyadati dan ku kafa hujja cewa ubangijin da yake da iko wajen fara halitta to fa yana da iko bayan halittar ta mutu kuma wato ya mai da ita Allah ya ce wa nuqiru fil arhami ma nasha'u kuma hakan nan wato muna tabbatarwa a cikin ma'aifa ma nasha'u wato abin da muka ga dama ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci sananne mana wani in Allah ya halice shi a ma'aifa tun daga iya ma'aifar shikenan za a zubar da cikin sa wani wato jinin ya daskare kafin ya zama gudan tsoka Allah zai zubar da cikin sa wani kuma sai ya zama gudan tsoka har ma an suranta halittar amma kafin a busa masare shi kuma Allah zai zubar da cikin sa wani kuma bayan an busa masaran zai rayu amma iya rayu ta sa iya ta ma'aifan ne kuma zai mutu a cikin mahaifiyar ta sa shi ma a fitar da shi saboda haka Allah ya ce wa nuqiru fil arhami muna tabbatarwa a cikin ma'aifa ma na sha'u abin da muka ga dama gurgurin nisan da abin zai yi na wato nisan kwana wato za mu fidda shi ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne na lokacin fitar sa wani haife shi wata 6 wani haife shi wata 7 wani bai kai wata 6 ba wani kuma wata 9 wani kuma ya wuce wata shekara ma saboda haka gurgurin lokacin da Allah ya sa lokacin da za a yi fida lokacin zai fita Allah ya ce summa nukurijukum tiflan sannan mu fitar da ku a cikin cikin iyayenku kuna ƴaƴan tayi kuna ƴaƴan jarirai tiflan kuna wato a tafalan ƴan yara jarirai Allah ya ce summa litablugu ashuddakum sannan mu muku reno har ku kai karfinku shine nu'ammirkum muraya ku litablugu ashuddakum dan ku kai karshen ku shine wato kamalar karfinku shine shekara 30 zuwa shekara 40 sai mu ba ku nisan kwana mu ba ku abinci mu ba ku lafiya mu kiyaye ku da duk abin da zai iya cutar da ku har ku kai karfinku wato ku kai shekara 40 wa minkum man yatawaffa a cikin ku akwai wanda Allah zai karbi ransa tun bai kai wannan lokacin ba ma'ana kafin ya je karfin nasa Allah zai karbi ransa wa minkum man yuraddu ila alzal umri wani kuma Allah zai bashi nisan kwana kaman ba zai mutu ba har sai ya dawo yaro karami domin ita rayuwar dan adam daura ce kewayawa take idan ba a katse ka ba daga inda aka fara nan sai ka dawo inda aka fara in ba a katse ka ba an haifi yaro yanzu ba shi da hankali in yayi fitsari a fo in ba dauke ba in wasa ba ta dauke ba in an jima an ya charimo sha zai to haka kuma aka bar mutum shekarun suka zaga har shekarar za ta zo arzalil umri ya zama ya rasa hankali wato ya koma in yayi fitsari in ba dauke a gaban sa ba yana tsofan zai dauki fitsarin ya shanye kansa mutum zai fito a gidansa yana tsallaka hanya zai bata, ba zai gane gidansa ba. Gidansa da ya shi da yau shekara 70 80 100 a cikin gidan, amma in ya fito nan ya tsallaka hanya sai an rako shi gidan. To Ubangiji yake cewa wato wa minkum man yuraddu ila arzal umri, cikin ku akwai wanda Allah zai raya shi har ya koma mafi kaskancin rayuwa, wato ya samu likitar hankali. Allah yake cewa likai la ya alamin ba da ilmin shay'an, zai dawo duk abin da ya sani, zai dawo kuma bai sani ba, duk abin da ya sani zai dawo sani. Dan sanin cikin sai zo ce waye wannan din, naci kuma yana kallo waye wannan din, dan ce wane, cewa wane ne, yanzu ka zo ka gaishe shi, kana tashi in ya jimire ka, in ya gane yace alaihi wa minna ba ka zo ka gaishe ni ba tun da gari ya waye. To haka ne sai mutun ya rikice. To haka Ubangiji yake yace watal arda, kaga wannan wannan ya kamata ya zama wannan darasi, dan adam ya san ya bi Ubangijinsa, ya nisanci abin da zai fushinta Ubangijinsa, saboda abin da Ubangiji ya yi masa. Allah ya ce to in wannan bai ishe ku misali ba, wataral arda, ku je ku duba ƙasa man hamidatan, bushashiya a lokacin rani. Allah ya ce fa idza anzalna alayha alma'a, in muka saukar mata ruwa, ruwa ya jikata, ihtazzat, ƙasar nan sai ta motsa, in ta dauki lema ta dauki mamakon ruwan sama sai ta motsa, warabat, lokacin guda sai ta kumbura. Allah ya ce wa ambatat, sai ƙasar nan ta tsirar, min kulli zawjin bahijin, kowane irin dan itace mai kyau sai ta tsirar da shi, sai ga yabanya ta zauna, wanda ya shuka gyada ta fita, wanda ya shuka, wani ya shuka gero ya fita, wani dawa, wani ridi, wani menene, kowa da abin da zai shuka kowa ya fita, kuma kowanne ya fita ya kyau, ruwan guda daya Allah ya saukar. Amma kuma kowane dangin dan itace ya fita kuma ya yi kyau. Ubangiji ya ce to kaga in ya yi kyau din nan, shi ma daga baya yana girma yana girma yana girma yana girma, shi kenan kuma sai ya fara kodewa, sai ya fara kodewa. Ko ka ki ka je kai girbi da kansa zai kada kansa, ko ka ki ka girbe da kansa zai girbe kansa ya fada kasa. To haka rayuwar duniya take, za ka fara ta abin tausayi, ba za a dauke ka ba sai a majanyi, kar ka ji ciwo in za a dauke ka, saka tawul a sani ana mikawa, in za a karba da hannu da ta hannu biyu, hannu biyu a runguma ana talafa maka, daga baya kai ne da kanka zaka zo ka daga buhun hatsi ka dora a kanka, ka cika karfinka, in an jima kuma sai da dafawa zaka miƙe, in an jima kuma sai an daga ka a kai ka ban daki kai fitsari a dawo da kai a kwantar da kai, in ka gaji a juya ka. To haka rayuwar duniya take, saboda haka lokacin da Allah ya yi ka kana cikin ni'ima cikin karfinka, to ka ci gajiyar karfin, domin ni'ima ce wanda Allah zai tambaya. Allah ya ce sumalutus aluna yawma idzin anin na'im, Allah zai tambayi mutum gaba da ni'imar da ya bashi. Ka ci gajiyar ta wajen bin Allah, ka zama ka ci gajiyar ta, ba za ka ci ziyatsa ba a lokacin da ka rasa wannan karfin, a lokacin da ka rasa karfin da zaka bi Allah, ba za ka a lokacin da kake fitsari a jikinka, in ba a zo da wuri ba kana so kai sallah babu yadda zaka yi ga ka a cikin najasa jina-jina. To kaga lokacin da kake da karfi ka ci wannan gajiyar kafin wannan karfin kuma wato ya wuce. Saboda haka Ubangiji ya ce zalika, duk waɗannan ababen da muke ambata muku na halittar dan adam da kuma yadda Ubangiji ya halicci shuka da yadda abu yake zuwa ya je ya dawo, ya ce bi annallahu alhaqu, dan a nuna muku cewa to fa Allah fa shine gaskiya, wanda ya rike Allah kuma shi ya rike gaskiya, wa annahu yuhyil mauta, wa Ubangiji shine mai raya matattu, wa annahu ala kulli shay'in qadir, kuma shi Ubangiji shine mai iko. Saboda suna ta nuna mana lokaci, za mu tsaya a nan kan aya ta cikin wannan sura mai albarka, suratul hajji, abinda muka faɗa daidai. Muna roƙo Allah ya karɓa mana ya bamu lada, wanda mu kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana.